Weda à la mise en onde et Joubert El.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin Kwannin Janguriyar Niger kan mitoci 16621 da 25. Ana iya samu mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu, Haruna Mamman bako ne ke muku sallama a shirin mu na wannan hantsi na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin Kwannin Janguriyar Niger tare da makon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A cikin shirin da zamu gabatar muku a daidai wannan lokaci, za a ce fashin bakin da tsohon jakadan tarayyar Najeriya a kasar Sudan ambassador Suleiman Tahiru yayi game da halin da ake ciki a kasar ta Sudan wacce ke fama da zanga-zangar ƴan kasar a ƴan kwanakin nan. Idan muka sake koma tarayyar Najeriya Jeriya kuwa za a shi wata hira ta musamman da wakiliyar sashen Hausa ta muryar Amurka a birnin tarayya Abuja Madina Dauda ta yi da shugaban hukumar tashoshin jiragen ruwan kasar Muhammad Bello Koko game da kasafin kuɗin hukumar na shekara ta 2022 da ke gaban majalisar dattawan kasar. Muna ɗauke da shirin ƴan ƙasa da hukuma da sharhin jaridan Jamhuriyar Nijar, amma dukkansu za su zo muku ne bayan na mayar da ku a Washington DC ta hanyar tauraron Adam don sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya cikin gobara ta kashe akalla yaran makarantar firamare 25 yayin da rufe bunu na makarantar ya kama da wuta a kudancin jamhuriyar Niger, a cewar majalisar ministoci a wata sanarwa. Wasu 14 sun ji rauni, ciki har da wasu 5 da raunin nasu ya yi tsanani, a cewar sanarwar. Makarantar na cikin garin Maradi ne, wanda ke da nisan sama da kilomita 600 daga Yamai, babban birnin kasar. A daidai wannan lokacin ba za mu iya nuna mafarin wutar ba, in ji daraktan ilimi na yankin Mamman Haji. An dakatar da karatu a makarantar kada an ayyana zaman makoki na kwanaki 3 a Maradi, in ji Haji. Wannan ne karo na 2 a cikin wannan shekara da gobara ta kashe 'yan makaranta a cikin azuzuwansu a kasar da ke Afirka ta Yamma. Yara 20 a makarantar 'yan mitsi-mitsi ne wuta ta kashe a cikin watan Afrilu a birnin Yamai. Majalisar ministocin ta faɗa a jiya Litinin cewa bayan waɗannan gobarar guda 2, an yanke shawara ba za a ƙara gudanar da makarantar 'yan mitsi-mitsi a ƙarƙashin rufin bunu ba. A jiya Litinin, masu shigar da ƙara a Amurka sun ce sun tuhumi wani ɗan ƙasar Ukraine da ya ƙaddamar da harin kutsen kwamfuta a kan wani kamfanin Amurka, lamarin da ya shafi kasuwanci 1,500 a faɗin ƙasar. Hukumomi sun sanar cewa sun kwace $6 million a matsayin tara da aka baiwa wani ɗan ƙasar Rasha da ake zarginsa da ƙaddamar da sama da hare-hare 3,000 da suke auda kamfanonin Amurka. Ma'aikatar Bital Malin Amurka ta kuma ce za a ɗora wa waɗannan mutane 2 takunkumai sabili da rawar da suka taka wurin kai kutsen yanar gizo a Amurka, da kuma ƙirƙiran wata hanyar canjin kuɗi ta yanar gizo da ake kira Chatax domin samar da kuɗi ga masu kai hare-haren kutsen yanar gizo a faɗin duniya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kira ga gwamnatin sojan Myanmar da ta maida kasar bisa tafarkin demokaradiyya ta gaskiya da kowa zai aminta da ita, a daidai lokacin da ake cika shekara guda da gagarumar nasara da haɓararriyar gwamnatin farar hula ta National League for Democracy ta yi a babban zaben kasar. Muna mutunta mutanen Bama a kokarinsu da maido da demokaradiyya. Muna girmama haƙƙin bil'adama da tsarin bin doka da oda a ƙasar, ciki har da sama da mutane 1,300 marasa galihu da suka rasa rayukansu a cikin gwagwarmaya, in ji Blinken. Juyin mulkin na ranar 1 ga watan Fabrairu da kuma tashin hankali da ake ci gaba da samu yana tauye haƙƙin bil'adama da walwala. Kane ya maida hannun agogo baya a ci gaba da aka samu shekaru da dama a demokaradiyya ta gaskiya, in ji Blinken a wata rubutacciyar sanarwa. A wata sanarwa ta daban kuma, Majalisar Ɗinkin Duniya ta nanata kiranta ga sojojin ƙasar da su mutunta amanar mutanen ƙasar, kana su maida ƙasar bisa tafarkin demokaradiyya. Amurka da Misra suna da bukata iri guda na ganin gwamnatin wucin gadin Sudan da aka kafa ta bisa tsarin demokradiyya ta dawo ta dauki ragaban mulkin kasar tun lokacin da sojojin Sudan suka kwace mulki a ƙarshen watan Oktoba, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken. A jiya Litinin, Blinken da ministan harkokin wajen Misra Sameh Shukri sun bude wata tattaunawa ta musamman ta Amurka da Misra. Kwace mulki da sojojin suka yi a ranar 25 ga watan Oktoba ya jefa kasar cikin mummunan hali, in ji Blinken. ya kara da cewa komawa ga gwamnatin wucin gadi ta farin hula ita ce hanya ɗaya tilo da za ta tabbatar da burin mutanen Sudan waɗanda suka nuna ƙarfin zuciya wurin gudanar da zanga-zanga babu kakkautawa akan buƙatar komawa ga tafarkin demokradiyya. Kwamitin da ke binciken rikicin Majalisar Dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairu ya ba da sammaci ga wasu mukarraban tsohon shugaba Donald Trump su shida waɗanda suke da hannu a yunkurin juya kashi da ya sha a zaben 2020, lamarin da ya faɗaɗa aikin bincike da kwamitin ke yi akan ainihin aikinsa na binciken tashin hankalin. Shugaban kwamitin ɗan Majalisar Wakilai Bernie Thompson ya faɗa a wata sanarwa a jiya Litinin cewa kwamitin na buƙatar bahasi da wasu takardu daga jami'an yaƙi neman zaɓen Trump da wasu mutane da suke cikin wani wuri da ake kira ɗakin yaƙi kafin kai mamaya a majalisar da kuma wasu dabaru akan yunkurin juya nasarar da Biden ya samu. Thompson ya ce kwamitin ya mika sammaci ne ga manajan kamfen Trump Bill Steven da wani babban mai bada shawara Jason Miller da Angela McCallum mataimakiyar babban jami'in kamfe na ƙasa. Sai kuma lauya mai baiwa tsohon shugaban ƙasa shawara John Eastman da Michael Flynn tsohon mai bada shawara a kan tsaron ƙasa wanda ya magana da Trump jim kaɗan kafin rikicin da kuma Bennett Kerrig wanda kwamitin ya ce shi ne hayar hotel ɗin da aka yi amfani da shi.
Labarin duniya kenan suka zo muku a halin yanzu daga sashen Hausa na muryar Amurka a daidai wannan lokaci inda za mu farawa da rikicin kasar Sudan da ke cikin caɓewa sakamakon zanga-zangar da 'yan kasar ke ci gaba da yi ba kakkautawa. Akan haka ne wakilin muryar Amurka a birnin tarayya Abuja Sammaina Kaina ya yi hira da tsohon jakadan tarayyar Najeriya a kasar ta Sudan Ambassador Suleiman Dahiru ga kuma abinda yake cewa game da wannan halin da kasar ta Sudan take ciki a wannan lokaci.
Wato abun gaskiya akwai hatsari da yawa. Na farko mutane suka zo suna zanga-zanga ba su son gwamnatin Omar al-Bashir. Sojoji suka zo suka cifar da gwamnatin Omar al-Bashir. Suka kai shi kurkuku har aka yi mishi shari'a aka ɗaure shi. Yanzu kuma sai abu ya zo rikice tsakanin wannan haɗin ƙwarya da fararen hula da soja suka yi aka kafa gwamnati. Amma kuma abinda za a gane cewa ni ban taɓa ji cewa soja zai je ya yi juyin mulki sannan ya zo ya ga yana gefe yana ganin fararen hula su suke mulki. Abinda yake faruwa mun gani a Najeriya ko da an kawo 'yan fararen hula amma mulki da yana hannun soja. Yanzu kai ya rabu akwai masu son soja su ci gaba da mulki kamun 2023 a kafa gwamnatin farin hula bayan an gyara kundin mulkin kasar. Yanzu mutane sun ce ba su son soja. In ba su son soja ba za a ɗebo mutane kawai a ba su mulki ba. Babu jam'iyyar siyasa ba za a ce za a je a yi zaɓe ba. In ba za a je a yi zaɓe ba za a je kamar na Abdul Hamdok ne a je a cinye shi daga cikin wasu mutane a ce shi ne ya zama shugaban gwamnati.
To yanzu ambasada idan muka duba wannan kikikaka da ke faruwa a Sudan menene abin yi?
Wato abin yi ni a gani na mutanen Sudan ya kamata su yi haƙuri. Ɗan gyare-gyaren da za a yi a yi wannan gyare-gyare sannan fararen hula su a yi haƙuri a tattauna da juna wannan rikici da ake yi zanga-zanga ba zai sa sojoji su canja ra'ayinsu ba. Sai dai watakila da Amerika, Saudi Arabia da daular Larabawa da suka fara sa baki watakila sojoji su saurare su.
To ambasada kana ganin kamar tarayyar Afirka AU babu wani rawar da za ta takawa a cikin wannan rikici?
Ni na sha faɗa wannan kungiyar haɗakan Afirka ba ta da wani amfani. Ban ga amfanin wannan kungiyar ba. An yi ta rikici da yawa a ƙasashen Afirka. An yi a Libya, an yi a Egypt, an yi a Central Africa, an yi a Burundi, an yi Ghana Mali nan, Ghana Chad nan, ga na gini nan ne suka yi ba abinda suka yi ba wanda ma yake sauraron su.
To yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda babbar kotun gwamnatin tarayya da ke Jalingo ta yi watsi da ƙudurin wani ɗan majalisar wakilai da kuma hukumar zaɓe ta INEC na neman a dakatar da aiwatar da hukuncin da kotu ta yanke a kwanakin baya kan kujerar ɗan majalisa mai wakiltar Bali da Gasol a majalisar dokokin tarayyar Najeriya. Ga dai ƙarin bayani a wannan rahoton na Salisu Muhammad Garba daga jihar Taraba.
Biyo bayan hukuncin da kotu mallakan gwamnatin tarayya ta yi akan soke shedar cin zabe da hukumar zabe mai zaman kanta na kasa reshen jihar Taraba ta baiwa Honorable Abdulsalam Gambo Mubarak a matsayin dan majalisa mai wakiltar Bali da gasul a majalisar dokoki na tarayya. Hakan ta sanya Honorable Garba Garba Shede ya ruga kotu bayan dogon zama da sauraron karin raki da aka yi wa nar kotu mallakar gwamnatin tarayya da ke zama a karamar hukumar Jalingo a jihar Taraba a gargashin jagorancin mai shari'a Simon Amobade wanda yake hukunci kan cewar kotu ta soke wannan shedar zabe da aka bayar wa Honorable Abdulsalam Gambo Mubarak a yi gaggawar rantsar da Honorable Garba Garba Shede akan wannan kujerar. Hakan ta sanya Honorable Abdulsalam Gambo Mubarak kuwa ya sake rugawa kotu domin neman dakatar da wannan hukuncin sakamakon ya riga ya daukaka kara. Aka sake wannan zamar a jihar Taraba a wannan kotun shi kuwa alkali mai shari'a Simon Amobade yace hujjojin da lauyoyin da suka shigar da wannan karar suka kai shi bai aminta da wannan hujjojin ba. Ya umurci lalle a je a rantsar da Honorable Garba Garba Shede akan wannan kujerar. Barisa Abdulhamid Muhammad shine lauyan Honorable Garba Garba Shede ya koyi mana karin bayani kamar haka.
Bunda suka zo da shi a hanzari shine na farko sun daukaka kara. To sai suke so saboda kara nan da suka daukaka suna son a dakatar da hukunci har sai kotun koli da take tafi wannan daraja ta yanke hukunci kafin a aiwatar da wannan hukunci da ita wannan kotu ta yanke. To ita kuma kotu ta yi nazari da duk abin da suka zo da shi sai ta ce a'a ba su zo wasu hujjojin kwarara ba wanda za a dakatar da wancan hukunci na farko da aka yanke.
To shi ma a nashi bangaren Festus Adefojo wanda kuwa ke neman kudirin dakatar da wannan hukuncin wanda Patience Danbaki ta wakilta a wannan kotun na yi kokari domin jin ta bakinta ta ce lallai ba ta da wannan lokacin ba za ta samu damar yin magana ba. To ko menene lauyan hukumar zabe mai zaman kansa zai ce akan wannan batu? Barisa Isa Buba shine lauyar hukumar zabe mai zaman kanta a reshen jihar Taraba wanda yace
so mu abin da ya kawo mu nan ba wai a mun sake zuwa mu sake sharren bane, a mun ce ranka dai muna roƙon ka dakatar da wannan hukunci da kai tunda mun dauka kara zuwa kotu na gaba da kai daidai a saurari shari'ar da ke kotu na gaba. Amma yace ba mu shigo da kafa mai kyau ba, to yanzu tunda bai ba mu nan ba za mu garzaya zuwa kotu na dauka kara.
Honorable Garba Garba Shede shine wanda kotu ta bada umarni a je a rantsar da shi ba tare da bata lokaci ba wanda yake
ba abinda zan ce musu illa godiya domin jajircewarsu da zuwa kotu da suke yi, musamman ma ina musu godiya da addu'o'i wanda suka yi ta mana domin samun nasara na wannan shari'a.
Wannan tarkatarka dai tana nan tana kasa tana dabo domin kuwa bangaren Abdulsalam Gambo Mubarak yace ya riga ya daukaka kara. Shi kuwa Honorable Garba Garba Shede yace yana shirye da jira rantsuwa. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka diga Jalingo a Najeriya.
To za mu sake koma a tarayyar Najeriya inda hukumar da ke kula da tashoshin jiragen ruwan kasar ta ce ta zuba kudaden da suka kai biliyan 76 cikin asusun gwamnati a watanni 6 kacal. Shugaban hukumar Muhammad Bello Koko ne ya bayyana wa wakiliyar sashen Hausa ta muryar Amurka Abuja birnin tarayya Madina Dauda haka a lokacin da hukumar ta zo kare kasafin kudinta na shekara ta 2022 a gaban majalisar dattawa Najeriya. Ga da yadda hira su ta kasance
cikin wata 6 da suka wuce mun transferin zuwa asusun gwamnati kusan biliyan 76 cikin wata 6 nan kawai da suka wuce, kuma insha Allah za mu ƙara biyan wasu.
Kuna da takamaiman wa'adi ne na yawan kudaden da ya kamata ku bayar a shekara daya?
To akwai shi dama tun daga farko abinda ake yi duk abinda kuka samu akwai percentage inda ya kamata a biya gwamnati. To shine muke nan muna tabbatar da cewa waɗannan kudin an biya gwamnati, an aika cikin asusun gwamnati, da a ce ma gwamnati ita kuma ta yi wasu abubuwa, ayyuka ko asibitoci ne ko hanyoyi ne ko me, wannan responsibility ne namu mu tabbatar da cewa wannan kudin an aika su kuma lokacin da ya kamata. Dan shi ne nace cikin wata 6 da nake nan na biya kudi ya fi biliyan 75.
Me yasa hukumar kana cikin wadda ake kuka da su cewa ba kwa ba da isassun kudade ma asusun gwamnati?
To ai su kudi kisan ba su isa duk abin da ko ke na ba kudi yau gobe zake kara. Sannan kuma gaskiya ne ya kamata mu fi mu yi abin da yake mu yi fiye da
wanda kuka yi.
Sannan insha Allah wannan shine alƙawarin da muke son mu tabbatar da mun cika duk abin da ya kamata mu aika za mu aika abin da ya kamata ko kuma fiye da hakan, sannan za a aika shi lokacin da ya kamata insha Allah. Kowa ya san cewa maganan COVID ya yi affecting ya shafi ayyuka da trade da jiragen da ke shigowa da ke fita ba Najeriya ba kawai ko wace duniya. Sannan akwai wasu matsaloli saboda efficiency na ports, abinda annan muna yi kenan mu tabbatar da cewa ports din mu yanzu da are more productive, ya zan cewa jiragen suna shigowa da sauri suna fita da sauri.
To a halin da ake ciki yanzu kun warware cinkoson da ake fama da shi a wayannan wuraren nan ko?
To cinkoso dai daga Apapa zuwa shigowa garin Lagos wannan insha Allah wajen 90% an gama da wannan. Amma gehen tinkan ne shi kuma me yasa? Saboda hanyar ba ta da kyau. Amma dai shugaban kasa ya ba da wannan kwangilan kuma an so ma aikin. Sannan muna magana da su masu kwangilan Hi-Tech da Dangote a tabbatar da cewa an kula da gefen da ya lalace. Sannan kalki mance cewa wannan ports din sun dade da aka yi su. Girman kasar da ke gurin land din da ke wurin ba za a iya karo.
Don na san yana daya daga cikin abubuwan da ka koka da shi.
Insha Allah amma dai ana nan ana aiki akan wannan sannan muna tabbatar da cewa cinkoson ya rage.
Sannan muna kuma da aikin da ake yi.
To alhamdulillah.
To abin da ya kawo ka majalisa naji kun zo batun kasafin kuɗi. Wani hali ake ciki.
To alhamdulillah mun zo kasafin kuɗin shekarar 2022. Sannan kuma mu gaya musu kasafin kuɗin da aka yi approve na 2021 bai ake ciki. So mun gaya musu abin da ake ciki sannan kuɗin da kuma muka aika ma gwamnati cikin gudunmuwanmu a 2021 abin da muka aika. Sannan me muke da niyyar yi, me za mu yi da zai ƙara gyara Nigerian Post Authority sannan yayi improving revenue abin da muka zo yi kenan.
To kasafin kuɗin ku na shekara 2021 kashi nawa kuka kashe?
To a dai maganan kashi nawa muka karba tukuna?
To nawa kuka karba?
Mun karbi kusan 95% abin da muka yi kasafi insha Allah. Sannan na tabbatar da cewa zuwa ƙarshen wannan shekaran abin da za mu karba ma gwamnati zai ma wuce abin da za mu aka kiyasta cewa za mu samu.
A halin yanzu ga Muhammadu Ibrahim Kwari dauke da shirin ƴan ƙasa da hukuma.
ƴan ƙasa da hukuma.
Hada kai ba wai hada baki ba. Ai zaman boko ai cuta ba. Daula kantar da mutane ba. Ko zalunci da fashin kai ba. Yanci bai yarda da wannan ba.
Masu saurari assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Wagga doka da aka ce wa yanzu a kawo ta a kirkira ta lokacin ta bai kai ba.
Ku miyon jarin ɗan kasuwa ƴan kasuwa ta kiya mai sai a tarar da shekara guda abin da gari ya bace ko ya dawo rabi.
Lanhu ba mu cewa mutum ka kawo kaza sai assembly ta tsara.
Idan suka biya lanhuwan su za su ga inda babu ruwa an je an yi musu rijiya.
Masu saurari ƴan kasuwa a jamhuriyar Niger kenan suke korafi game da sha'anin karbar haraji musamman sabon dokar haraji da hukumomin kasar suka bullo da ita a daka ce mu
Allah shine yana imta Afirka kasar mu dukanninta muka wofanta muka lalata da jikin goshi muka yayanta ya zamu yanzu mu moreta
madalla. Masu ware haraji na cikin manyan hanyoyi da gwamnatocin kasashen duniya ke amfani da su wajen tattara kudaden shiga ga hukuma da nufin yi wa 'yan kasa aiki. Galibi dai 'yan kasuwa ne ke kan gaba wajen biyan haraji ga hukuma ba ga wanda take karɓa daga hannun ma'aikatan gwamnati da kuma cibiyoyi masu zaman kansu. A jamhuriyar Niger 'yan kasuwan kasar na neman mahukuntan kasar su sassauta tare da daidaita tsarin karɓar haraji ne baya ga korafi game da sabuwar doka mai kunshe da sabbin ka'idojin haraji da kasar ta bullo da ita.
Sai Abubakar Abubadi na Allah farzidan konsular da shambur da kuma su dattawa saboda wannan dokoki da za a azawa masu mugun misali waɗanda za su maida mana kasuwanci baya. To wannan dokoki muna fata da president Muhammad Bazoum ya diba ya gani Niger fa ba ƙasa ce wadda adda ƴan boko waɗanda a cikin kasuwanci duka manoma na kuma duka makiyaya na kuma dukkan masu fatauci na a ƙasa. Ni nan da kai magani nayi fatauci ƙasa ne a kore da shanu har Ibadan na hawa ga iro ga ta jaki ne a biya kasuwanci ne a yin kasuwanci har Allah ya maida ni kasuwanci wanga ne koyo ne na shiga motoci in so kaya kuma mu cikin Niger cikin kashi 100 ba a samun kashi 12 waɗanda suke abinda aka nuyi sun san manhawa kuma sun gane don ha abu ce ka tabbatar da Nibriel har ka dauke ta haka an kasa cikin ordinator ka tabbatar da duk shekara ana ma fatantikin ta kuma ana ganin ta cikin ordinator kuma ana cewa ka ka Bilal kai ko turar da ka amshe ta shekara 3 ko 4 ko aikin dala 10 ba kai ba. Amma wagga doka da aka cewa yanzu a kawo ta a kirkira ta lokacin ta bai kai ba.
shi ma Alhaji Salisu Mai Kalwa, wani dan kasuwa a birnin Kwannin Jamhuriyar ta Nijar, na cewa
ya dace a ce yau mutumin da aka san cewa yana biyan haraji miliyan 1 misali ko jika 500 na ba haushi shigara ba ta gado shekara sai da al'amura suka canza mai, to yana da kyau a ce an duba mai, ba a ce a ka zaka saba ita ka zaka saba kasunci ba haka bane. Dan kasuwa na iya shekarar bana Allah ya bashi sa'a ya ci ribar da bai yi tsammani ba, wanda da ribar da ka tsammani ga shekara ta shekara goma cikin shekara guda. Sannan ko miyawan jarin dan kasuwa in kasuwa ta kiya mai sai a tarar da shekara guda abin da gari ya bace ko ya dawo rabi, to kenan abu ne wanda ake da bukatar tsayawa a tattauna tsakanin su masu harkar haraji da waɗanda ke biyan kuɗin haraji. Misali, akwai takarda wadda ake yi ta zama dan kasuwa, akwai riyal R kenan, akwai S, akwai P, to su da yawa sai kana ɗauke da R shekaru su kiyama ko ɗaya ku bika zai ka ce to abin gaya miya ku an sha abin ku ban ƙarama, sai ka ce a'a wai ba a ansatta wai sai ne da shekara kaza. Sannan su shekarun da za a lissafi bashi ne za a yi maka lissafi kai ku cikin halin ƙaƙani kan yi kake kai ina biyar ka jikka baka ban ba, sai in ce a yanzu ban buƙatar in tsaye da bashi sai mun ka jikka takwas shi na nemi gaskiya. To kaga wannan in ma wani karatu ne can da an kawo Turai wurin masu ɗauka albashi hannun gwamnati hannun hau nishi bai hannun dama ya anshe ta saba mamunan mu mu da nan sadaka gamu to ya tura kansu yana sai da butoci baka san ko da jarin nawa taho ba. Allah ya hada shi sai sa mai tarho mu gumba shi nono ya kai da shago kenan ya saba mu wanda ka ba aiki cikin aiki ne baka jikka 100 dan na ɗiba 30 ko 40 miliyan inda nake baka su wanda muke da fata shine ya kasance duk abin da ƴan ƙasa suka bayar na aiki ko na jiha ko na ƙaramin hukuma ko na ƙasa gaba daya a tabbatar da ƴan ƙasa an musu aiki da dukiyar su sun gani ƙasa abinda an matsala ku ta garin ku dan kwanni in kai aikin ya mai sani ba, dan madawa in kai aikin zandar bai sani ba, shi wanda a ƙauye inda haraji ya ka biya ka gane ko inda haraji ya ka biya to ya kasance harajin nan nashi ya ga wani abin da ya an ce ina shaida harajin kai ce abuka za an kai muna dabbar zuwa bana ko ku in magajin gari na gare mu shekarar gabiyar ne ga abin da ya ga abin da yi in bangaren gwamnati na gaba dai gwamnati kaza zamanin ta ga abin da ta yi to kaga wannan shi muke da bukata.
To nan gaba a cikin shirin zamu ji abin da mahukunta ke faɗi a dakace mu.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai ba.
Masaure Alhaji Usman Sule tsohon darakta ne mai sanya ido akan harkokin haraji mai kula da shiyar jihar Tawa ya yi ƙarin bayani dangane da dokokin haraji a jamhuriyar ta Nijar.
Dokan lanho doka ce, doka yanzu yau muna da Assembly National su ne ke yin dokai yin lanho ba mu cewa mutum ka kawo kaza sai Assembly ta tsara. In Assembly ta tsara nan ne ake cewa to ga fatan cikin ko kuma ga montankin da ya kamata mutum ya biya. Kuma wannan yanzu in muka ɗauko kamar a ɗauki misali na fatan wanda 'yan kasuwa sun yi sanin shi, sai mun tahi da ma'aikatanmu akwai Centre de Zampo na Tawa, akwai Centre de Zampo na Kwanne, akwai Centre de Zampo na Madawa, sai sun yi risansama su wuri-wuri da fish ta risansama wane nawa kake samu a shekara, wane nawa kake samu a yini a yi wannan rasko ne. To akwai tabulu da doka ta tsara in kana samun kaza a ini ga abin da ya kamata ka san kariya, in kana samun kaza a ini a shekara sai a yi raskwana kwana 30,360 sai a ganin kake samun ga shekara. Akwai tabulu da muke ce mu barem, sai doka ta ce in kana samun kaza haka ne zaka biya. To haka nan ne muke yi. In kuma na gidaje ne, tahiya muke gida-gida ma'aikatanmu na jangali su ta gida-gida su tambaya wanga gida nawa ne, gidan haya ne, eh gidan haya ne, wake da shi a ba mu sunan shi, kai ne da ke ciki a ba mu sunan dan haya, nawa kake biya? In ya ce jika goma yake biya a wata, sai mu ɗauka kenan jika 120 a ciki jika 120 a shekara. To sai gwamnati ya ce to ku bani 2% dugo gomu bisa wannan jika 120 din. To ka gani
su kuwa mahukuntan da ke kula da lamuran haraji a birnin Kwanni da kewaye sun fayyace hanyoyin da suke sarrafa kudaden harajin ne.
Duk kowa ya san gwamnati abinda an kan nema gare shi abinda talaka ka kai tala mai hannu kanshi shine idan suka biya lanhuwan su za su ga inda babu ruwa an ji an yi musu rijiya in yawan su na gari ya kai kimanin mutum 4,000-10,000 za a ga an yi musu foraji na shan ruwa. Na biyu abinda suke iya tambaya gidan ɗaukar ilimi kawai makaranta wannan ya rataya ga wayan gwamnati. Na uku a yi musu hanyoyi saboda nome-nomen da suka yi da sauransu su kai su kawo su saida koko a je can a sayo koko su kawo su saida. Na hudu abinda shahi abubuwa da suke iya tambaya a tsaro gwamnati ta tsare su kan su kanunsu lahiyarsu da dukiyarsu. Ga abinda talaka ka iya tambaya ga gwamnati maraya kullun sai mun gyara hanyoyi maraya kullun suna da bukatoci iri-iri saboda nan ne madibi duk abinda an samu kuɗi duk kuɗin da ake samu na lango maraya akalla ana kashe biyu bisa uku nan abinda shi maraya. To shi yasa muke jan hankali dan Allah da Annabi wanda duk ya san shi na da engagement tsakanin shi da community urban ko in ce tsakanin shi da daira ba nan kwanda ɗaya ba duk kasan Niger gaba ɗaya 265 din nan community da aka sani tana yawa mallin sun karu bisa ga waɗansu abubuwa da aka zo na kwaskwalima daga baya mutane su biya shi su in ya so su tambaye aiki wajen meruka waɗanda annan suna jagoranci.
Malam Ibro Abdullahi kenan babban jami'in harkokin haraji a birnin Kwanni da kewaye kuma shine cikamakin shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tarar da mutananta.
To yanzu masu sauraron mu sai Suleiman Muna Barma dauke da sharhin jaridan Jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta ruwaito cewa Rami ya rubuta akan wasu dimbin mutane da ke aikin haƙar sinare a mahaƙar ƙauyen Kwandago da ke karamar hukumar Dan Isa a jihar Maradi. Karo na biyu kenan da irin haka ke faruwa a cikin watanni uku. Jaridar ta ce wani wagegen wurin da fadinsa ya kai eka guda ne ya taushe waɗannan bayan Allah. Bayanan farko-farko na cewa an fuddo gawakin mutane sama da 20 'yan Nijar da 'yan Najeriya yayin da ake ci gaba da neman waɗanda wannan bala'i ya rutsa da su. A wani iftila'in na daban da ya fada wa jama'a a jihar Maradi, jaridar Lusuful de Maradi na cewa gobara ta hallaka gomman yara a wata makarantar firamare da renon yara da ke birnin Maradi a jiyar Litinin. Jaridar ta ce shaidun gani da ido sun tabbatar da cewa an fitar da dimbin gawawwakin yaran da wutar ta rutsa da su a azuzuwan Zaneku, yayin da wasu kuma suka yi mummunar kuna sakamakon wannan mahaukaciyar gobara da ke faruwa a wani lokacin da ake cikin yanayin juyayi sakamakon abin da ya wakana a mahaƙar ƙauyen Kwandago. Jaridar Le Sahel ta ce shugaban ƙasar Niger ya ziyarci ƙauyen Banu Bango domin jajantawa jama'a bayan da 'yan ta'adda suka hallaka wasu mutane kimanin 69 a ranar 2 ga watan Nuwamba. Muhammad Bazoum ya jaddada goyon bayan gwamnatinsa da na al'ummar Nijar ga waɗanda wannan al'amari ya shafa, sannan ya ƙudiri aniyar ɗaukar wasu ƙwararren matakan magance matsalar tsaro a yankin Tilaberi mai makwabtaka da ƙasashen Mali da Burkina Faso, sannan ya ce zai ɓullo da wani fasalin musamman domin tallafawa al'ummomin garuruwan da ke fama da ƙarancin abinci a karkarar Banu Bango da Zarmaganda. Jerel ta ce ko da yake suna cikin damuwar mutuwar danginsu, mutanen Banu Bangu sun yi murnar wannan rangadi na shugaban kasa da mukarrabansa, saboda a cewar su alama ce da ke nuna mahukunta basu manta ba da halin kuncin da suke ciki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin Kwannin jamhuriyar Niger, tare da makon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Haruna Mamman Bako kece da ku a kasance lafiya daga nan birnin Kwanni. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.